يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهتهيبا كوجمها تنبيان كدا كوجمها تنبيان كدا.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zanna Bukar Mustafa wanda ya taimaka wajen sakin rukunin farko na ƴan matan Chibok da kungiyar Boko Haram ta saki a shekara ta 2014 wanda kuma ya samu lambar yabo ta Majalisar Dinkin Duniya karkashin hukumar kula da ƴan gudun hijira. Lambar yabon da ake kira Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa ƴan gudun hijira. Kasancewa an bashi lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na fara da neman sanin yadda ya shiga harkar malanta duk da yake ainihi a fannin shari'a yake da ƙwarewa, sai ya bayyana cewa
to abin da ya faru shekara 2007 Allah ya sa labin wani basira cewa yaya za mu yi mutan da fawa marayu. To ina nan ina loya, to ina yi shekara 20 ina loyayi sana. To sai Allah ya sa muke da su mutum kullum sai wani aiki yake bayan wannan, sai kuma na bar aikin loyayi na koma cikin ya zanyiwa kaina. Duk aiki dai da ni na yi wa mutane na je haka na ya haka kuma na yi wa mutane sai cin mai ganyewa kai na to shi ne sai ke tafi bayan mutum da yin wani abu da zai iya tallafa a kansa ko zai mai amfani a gaba. To a nan a wannan shekaran kuma sai na tsaye a ana biyu na kai kai sai nake cewa to da ni in yi wani mu'afisa da zan so in bude so da in taimakawa marayu. To a nan sai na fara da marayu 36. To abinda na ɗau da wani a wannan lokacin zan ba su uniform, zan ba su abinci da kuma zan ba su ilimin addini musulunci da kuma abinda ake kira na Boko Haram. To a haka na fara. To a wannan shekarun da aka zo shekara 2009 sai Allah ya kawo mana wannan musibar da muke ciki yanzu. Shi ne sai sun yi ciki sai aka yi sun ba za mu ɗauko mu sanya makarantun nan. Da yake abubuwan ya tallafi kowa da kowa ne. Allah ya ba mu basira a wannan lokacin sun ga cewa da yake maraya muke so. Kowaye in yi na maraya in yi kawo kanta za mu karɓi kuma mu sai.
Kafin ka ci gaba da bayani wannan makarantar ta kwana ce ko kuwa je ka dawo ne?
To abin da ya faru na kaje ka dawo ne, amma abin da akwai abubuwa da ya sa muka yi wannan. Na ɗaya duk yaro in ya tashi ba nan cikin mutane cikin jama'a ba, duk lokacin da aka ɗau shi aka yi zai girma in aka yi da san gidan zaman ba zai iya yiwuwa ba. Na ɗaya bai iya san yadda al'adan garin yake ba, yadda al'adan wajen yake ba, da kansu ɗin bai san wani yanzu cewa banda nasa nan zai iya sanin akwai wani jini ba nasa ba. To wannan irin abubuwan duk ba zai iya koya ba in dan ba a nan ya zauna ba. To don haka in ya kasance shi ne da ba a nan a nan gidansa ba iyayensu duka. To sai mu ɗau wani makusafin ta dangin uwa ko ta uba ya zo ya zauna tare da su. Sai mu kama idan gidan haya ne ko zan ce sai mu kama wannan gidan haya mu ce zauna wannan gidan ɗin ba komai ba don san abubuwa al'ada ɗin na angonni da na firi addini na yare da suke. Idan in ka ɗauki ɗin ka kawo shi wannan ba wai wannan kamili wannan mulki ka duk haɗa su a waje ɗaya. Wani yare za su tashi da wani tafiya za su tashi da wani irin don in bar wannan abubuwa za su da yadda abin da aka tashi da su da muke sanya su fice su zauna nan da a cikin wajen da suke da ka. To haka muka bar duk yaran suna hanguwan mulki suna gidan iyayensu ko kakanni domin su da duk da suke gudun a nan muka da su. Mu abin da mu daunin da muka ɗauka shi ne na ba su karatu, na ba da ilimi, da kuma na ba da lura da su a dukka irin rayuwar ɗan adam da ake ɗanyen yaran da ke cikin.
To yaran da kuke karantarwa a wannan makarantar yaran anguwan ne ko kuma yana yiwuwa su fito daga wata anguwa mai nisa kasancewa makaranta ce ta jika ka dawo?
Akwai wanda suke anguwa, akwai wanda suke nisa, amma muna da ba da ke zuwa da kofi in suna kuka da in suna nisa da su. Amma abinda muke ne wannan ɗinnan za ta ga wannan an canja mutane ne su canja musu da motsin nan da aka yi daga garurrukan nan duka local government da ma da ake faɗa ƙaramin hukuma da ake faɗa duk suna da ƴaƴansu a nan makarantar ne.
Duka ƙananan hukumomin jihar Borno.
Eh.
To wane ne ke biyan malamai da kuma sauran masu ɗawainiyar gudanar da wannan aiki ko kuma waɗannan ayyuka da ka zayyana? Ba su abinci, kula da lafiyar su, gashi yanzu nan ka ambaci kuna da bas-bas da ke zagawa tana kwaso yaran nan, wake ɗaukar ɗawainiyar waɗannan ma'aikata?
To wannan ɗawainiyar an fara ta ne da ni kaɗai nake fara, amma da yake tafiya ya yi tafiya kaga ba su nan da na faɗa. Akwai ƙauran boki ko manita na yake fiya ba mu ba. Akwai mutuwa da masu transition na kuma shugaban kasa da yake na ta kan mutuwa sun ba mu ba. To wajen fidin ko wajen siyarwa lokacin da muka fara muna da 36 ne wannan minisi, amma da wannan abin da ya zo muka samu kanmu a wannan sai kamar su network a wasu organization da suka zo nan da suka zo sai yake sun ta ɗau da wani ba da abinci na a yaran. To a nan muka yi wannan. To duk kuma mutane kamar ana organization kamar SEMA duka suna ba da abinci, NEMA ya ci gaba su ba da wannan uniform wani zai ba sun tsinci ne wani haka za a yi biya, amma sun da muke har muka kawo yau din nan duk abin da muka fara nan tsaya da duke ba kuma muna jiyan salar mu a haka har muka zo yau.
Yawa to kamar a ƙasashe da suka ci gaba idan aka sami ko ɗaiɗaikun jama'a ko kuma ƙungiya mai zaman kanta irin taka ta ɗauki na wayar gudanar da waɗansu ayyuka da za su tallafa wa al'umma akan samu waɗansu su kuma da ba lalle ne suna da ƙarfin yin irin ɗawainiya haka ba, amma sukan ba da lokacinsu domin taimakawa irin wannan. Kana da masu ayyukan sa kai irin haka ko kuwa dukan waɗanda ke aiki a wannan makaranta biyan su albashi ake?
Ayyukan da muke da kuma don san ma yawan su ba, domin wallahi suna nan ne da yawa kuma wani yana ta wannan fannin, wani yana ta wannan fannin duka. Kamar yadda ma muka yi da iyayen matan. Iyayen matan da suke da muka rakan muje.
A matsayin gudunmuwar su kenan ko?
A matsayin gudunmuwar su. Kuma sun dinnan sai muka haɗa su yin gurbi-gurbi da za su iya taimaka a kansu. To ana zama da su. Kamar su headmaster suke kasance sakatarin su don ne ba su gare su ko yaya tafiyan yake shi yake ganin ya tafiyan su ne yake don yaro ya yi rashin lafiya za su je su kai don yaro ya yi rashin lafiya za su ɗau wannan kuɗin nan da suke tarawa da riki zuwa wata ɗaiwa wannan suke ɗaiwa wannan wannan suke da ba lafiyan a ba da kuɗin nasu. Da kuma bayan haka su da kansu ɗin akwai wannan ƙungiyoyin nan suna tallafa musu.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma shirinmu na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin baƙon namu barista Zanna Bukar Mustapha da ya samu lambar yabo ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ilmantar da ƙananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram Da Salama Abu daidai da sautin shirin Alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.